ganin yadda jama'a da dama suke fadawa cikin bakin cikin masu garkuwa da mutane. Majalisar dattawa ta amince da hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da aikata wannan mummunan dabi'a. Wannan hali ta kame jama'a a garkuwa da su, kama daga fasinja zuwa ƙanana da manyan mutane, ta addabi sassan ƙasar nan, a inda waɗanda ake kamawa suke hasarar dukiyoyi, ko da bashi za su ci su samo wa waɗanda aka kama ƴanci ko a kubutar da su. A cikin ƴan kwanakin nan dai an kame tsofin ministoci da masu faɗa aji da kuma matasa, har wasu suka rasa rayukansu. Hajiya Sa'adatu Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman makoki a sanadiyar kisan gilla da aka yi wa wani matashi nasu.
Ya zo nan garin ya ɗauke ta, ta zo daga iyayenta kwana biyu. Ya zo ya ɗauke ta suna komawa. Allah da iko dab da za a shiga Kaduna, mota sai ta samu matsala. Sai wani ya tsaya, mai ya ɗaura shi yana jan shi kenan, yana toye ɗinsa, sai igiyan ya tsinke. To daga nan dai Allah da iko dab muna jan wurin mahaɗan mangariba ne dai, kafin ki ce ko ba sai ga wa'annan, suka zo suka kewaye su. Sai ce matar ta sunkuya, Allah da iko sai yaron nan ya danna mishi bindiga a wuya. Ko shekara 17 yaron nan bai kai ba, ya danna masa bindiga a wuya. Ita kuma suka jata suka shiga da ita daji almost 2 hours, suka tafi wani wurin ma da ta shiga ruwa har wuyanta. Haka nan suka je tun daga wannan daren nan har sai washe gari da yamma tukuna. Ni kaina na buga waya, yaron nan dan Fulani ya ce salamu alaikum, nace wa alaikum salam, nace ba ni mai wayan yaki da ita, nace ni kanwar uwata ne. Sai ce min ai kan kusurar mata gaisuwa, na karba ni magana da ita, ya karbo wayan hannunta. To ku yi sauri ku haɗo kuɗi ku karba, nace nan, nace miliyan 20, nace na kuga miliyan 20, maza maza ku yi kokari ku haɗo kuɗi. To abin da ya faru kenan, shi ko bawan Allah nan ma bai kwana ba, Allah ya masa shigawa.
Yanzu kun karbo Jamila?
An karbo Jamila.
Nawa kuka bada?
Wallahu ta'ala alam, ki amma dai an bada kuɗi ka.
Masu yakuwar kare haƙƙin bil'adama sun ƙara jinjinawa matakin da aka ɗauka, kamar yadda Salihu ɗan tata Mahmud ya bayyana mini.
So da yawa akwai masu aikin waɗanda ake kira expatriate, waɗanda ake kawo daga America, daga Faransa, daga Jamus, waɗanda ke aiki a kamfanonin mai kamar na su Shell, kamar na su Chevron da su Total, waɗanda a yankin Niger Delta an sha satansu. Amma dan ba irin wannan doka ta kisan kai da kuma kashewa, sai abin ya zamanto kamar abin kasuwanci. Amma wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle lalle wannan majalisar dattijai wanda ake kira Senate na kasar Najeriya, idan an ka himma wannan dokan, wannan abin zai ragu daga 100 zuwa 5.
Dan majalisar dattawa Ali Malam Wakili daga jihar Bauchi ya ce tun ba yau ba ya kamata a ɗauki wannan mataki domin kare jama'a daga waɗannan munanan ɗabi'u.
Wannan abin ya zama sabon al'amari ne wanda yake so ya fi karfin kowa, don ba wanda zai iya ya fita a bakin hanya yana tunanin cewa ko za a yi garkuwa da shi ko kai jami'in tsaro ne. Bai fi kwana biyu ba za ku ga labarin cewa an kama mataimakin kwamishinan 'yan sanda da iyalansa a nan hanyar birnin Gwari. In kuka duba akwai wani matashi da Allah ya mishi gajeren kwana ta hannunsu, abubuwa da yawa, shi ne muka ga cewa wannan abin in ba an tashi tsaye ba zai fi karfin kowa. Ba wai don kan cewa sai kai babban mutum bane, a in suka fita ba sani ba sabo kan mai uwa da wabi suke yi.
Yanzu ma akwai jihohi da suka rattaba hannu akan wannan doka, kamar su jihar Lagos da Abia da Edo da Akwa Ibom da Anambra da Ebonyi da Enugu da Rivers da kuma Imo. Da yawa daga cikin waɗanda suka tafka irin wannan mummunan ɗabi'a suna hannun hukuma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.